ne karuwar ka da haka barkamu da kasan sharikat
wannan shiri na musamman kamar da ake ta shaida ma al'umma cewa a yau muna fara zama shi bakuncin Sheikh Halil Abdullahi Muraya malamin addinin musulunci kuma tsohon mataimaki na musamman ka harkokin addinin musulunci da ake haji da tsohon gwamnatin jihar Kaduna malamin gari Sir Patrick Ibrahim Kowa wanda muke fara zama tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suke da alaka da yanayi da ake ciki da kuma yadda al'amuran neman ƙuri'un al'umma da jam'iyyu suke da 'yan takarkari bisa neman su ba su amincewa a zaben shekarar 2023 a ci gaba da kasancewa da mu domin jiya da shirin zai zo mai sauraro wanda ni Abdullahi Ibrahim zan jagoranci gabatarwa. Haka Sheikh barka da kasancewa da mu a Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka ka dai.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillah kamar da muke ta shaida ma al'umma sun ta dakon farajin wannan shiri da tsarin karfe 8. To muna ba su hakuri bisa dan aiko da aka samu kafin farajin wannan shiri hakan ya faru bisa wasu dalilai.
Na'am.
Zan ce suka sha karfin ku da ne ga shi da. Zan ji gaskiya shirin kai tsaye saboda yanayin lokaci.
Na'am.
Sheikh Halilu an san ka a matsayin malamin addini sannan kuma har ila yau an san ka a cikin wata ɗaya daga cikin gwamnatin da aka yi a jihar Kaduna a baya musamman lokacin marigayi Sir Patrick Ibrahim Kowa inda ka kasance mai mataimaki na musamman gare shi akan addinin musulunci da kuma aikin haji. Bayan wannan lokaci kuma bayan duk al'amura da suka kai suka komo mu zama mu kalli al'amari da muke fuskanta a yau wato batun zaɓuɓɓukan shekarar 2023. Idan na ɗan koma bayan na yi shimfiɗa kaɗan a wasu daga cikin bayanan da kakan yi a baya kakan ambata cewa kai ba ɗan siyasa ba ne kuma kai ba ɗan wata jam'iyya ba ne. Za a alaƙanta wannan batu naka da irin kalamai da suka rinƙa fitowa daga bakin ka a 'yan tsakankanin nan. Waɗanda zan ce an ɗauki tsawon lokaci ba a ji kalamai masu girma irin su ba dangane da abin da ya shafi kilin siyasa ko ɗan takarar ko kuma zaɓuɓɓukan da ake tafi ko kuma mun haɗa baki ɗaya dangane da abin da ya shafi gwamnatin da ke kan mulkin ta jihar Kaduna a yanzu. Mai sauraro zai ji wani iri ka ce kai ba ɗan siyasa ba ne sannan an ji irin waɗannan batutuwa na fitowa daga bakinka menene dalilin su?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدره ومقداره العظيم ما سؤال رمو ناك آرقه دا قوتان يتشوى السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
الله الحمد لله كما يدك فتا nayi mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna na musamman akan harkokin addinin musulunci wato Sir Patrick Ibrahim Kowa sannan kuma da mai girma gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muktar Ramalan Yaro Dalla tun zozo sannan kuma nayi mai ba gwamnan shawara na musamman wato biyu kenan. Alhamdulillah in ka tsaya ka duba maganganun da nake a kwanan nan wato sun taso ne daga dalilin cewa ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba. Sannan Najeriya tana da jihohi 36 ba mu da wata jiha sai jihar Kaduna
haka.
To sannan kuma ka faɗi cewa ni malamin addini ne wannan ra'ayinka ne ni a gurina ni almajirin addini ne wato ba malami ba. To shi almajiri ko yaushe ana so da maganarsa da aikinsa su zamana sun yi muwafaka da abin da Allah yake so kuma su yi muwafaka da abin da annabi yake so. To manzon Allah shi da insha Allah su tabbata a gare shi ya gaya mana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika adhaful iman au kama qala alayhi salatu wassalam. Wato duk wanda ya ga wani mummunan abu a cikin ku ya gyara da harshensa ya gyara da hannunsa ma'ana ikon da yake da shi. To in bai samu iko ba kuma ya gyara da harshensa in bai samu iko ba ya ci abun a zuciyarsa wannan shi ne wato imani mafi rauni a ce ka kasa da damar da kake da ita sannan ka kasa da harshenka. To abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan ko da wace jam'iyya ce take mulki haka zamu magana. Kuma abubuwa da suke faruwa a jihar nan ko da wace jam'iyya ce take mulki haka zamu magana. Misali babban aikin gwamnati a Najeriya ce kamar yadda sashi na 14 karamin sashi na 2 ba wato section 14 subsection 2b na tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara wato tsarin mulkin da ake amfani da shi a yanzu ya ce babban aikin gwamnati shine samar da tsaro. To in ka tsaya ka duba a gwamnatin yanzu a Najeriya ta kama mulki ne 29 ga watan Mayu shekara 2015. To daga wannan rana da na faɗa ya zuwa ranar 15 ga watan Oktoba na wannan shekara ta 2022 a Najeriya an kashe mutum aƙalla mutum 53,418. Kaga wannan bai kamata mutane su shiru ba
a kididdigan wani.
Wannan in ka za ka samu jaridar Vanguard ta ranar 22 ga watan Oktoba na wannan shekara za ka ga wannan magana. Wanda National Security Tracker ta faɗa. A gaba ni na kirkiro ba misali. Wato kaga bai kamata mutane su shiru ba. Kaga wannan ya nuna gwamnati ta gaza. Ko ran Asabar ɗinnan da nake maganar nan yau kwana biyu kenan a Igodan a jihar Edo mutane suna cikin tashar jirgin ƙasa suna jira su hau jirgin ƙasa aka zo aka yi wawasu aka yi garkuwa da su. A yanzu da nake magana da kai wajen mutum 31 ba a san inda suke ba. To in ka dawo jihar mu kuma ta Kaduna daga ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2015 ranar da aka rantsar da gwamnatin kenan wato ya zuwa ranar 31 ga watan Satumba na shekara ta 2022 shekarar da muka fito a jihar Kaduna aƙalla an kashe mutum 1,443. Wannan kuma gwamnatin jihar ita take faɗa. Duk bayan wata uku kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar wanda ba sai na faɗi sunan shi ba yakan tara ma'aikatan yaɗa labarai a gaban manya-manyan mutane na jihar a faɗi cewa a wata uku wato kwata na farko na shekara kaza an kashe kaza ga jihar Kaduna yawa sannan kuma an kama kaza an yi garkuwa da su. To in ka tsaya ka duba duk kan wani abu da gwamnati za ta yi in dai ta kasa samar da tsaro ta kasa samar da ma'ana kare rayukan mutane da kuma kare dukiyoyin mutane to wannan gwamnati ba ta ci nasara ba. Domin babban aikin ta kamar ɗalibin sakandare ne ya jarabawar fita amma bai ci lissafi da turanci ba wace jami'a bai tafi ba jami'ar da bai tafi ya faɗi duk sauran darussa in ya ci ba za su kai shi zuwa jami'a ba. To haka duk wani abu da wata gwamnati za ta in ta kasa kare rayukan mutane to babu shakka wannan gwamnati ta faɗi. To wannan mutum kamata ya yi duk gaba ɗaya ma mutanen Najeriya muna magana cewa ya aka yi ke gwamnati kika bari ake kashe mutane. Kuma babban abin takaicin kamar mu a nan jihar Kaduna adadin mutanen da na faɗa an kashe babu wani gida ɗaya da aka taɓa samu wakilan gwamnatin jihar sun je gida ko ta'aziyya. Misali a nan ƙaramin hukumar Sabon Gari bom ne ya tashi da ma'aikata ana tantance su a wani lokaci a baya bom ya karkashe mutane ko gida ɗaya ba a samu cewa mai mulkin jihar ya je da niyyar ya yi musu jaje ba. Wannan abu bai kamata mutane su yi shiru ba don cewa kar a ce mutum yana yin siyasa da sauransu. Wanda yake mun yi nisa a maganarmu zan yi magana ita kanta akan maganar siyasa ɗin a addinance. Sannan wajen garkuwa da jama'a yau wannan jiha ta Kaduna ban ji a duniya akwai wani guri da aka fi yawan garkuwa da mutane kamar jihar Kaduna. Saboda a yau ɗin nan da muke magana da kai yau gwamnatin jihar Kaduna shekarar ta 7 da wata 7 da kwana 11 akan mulki an sace fiye da mutum 7,694 a wannan jiha wanda ake garkuwa da su sannan a wannan jiha ta Kaduna ne aka yi abin da ba a taba yi ba a Najeriya a tare jirgin kasa a kwashe mutane wasu a kashe su sai da suka yi wata da watanni a cikin daji ba a iya zuwa an karbo su ba sannan kuma daga baya ma da suka fito abin takeici shine gwamnatin jihar limamin Tabi jagoranci mamun shi sun je gidajen waɗanda aka yi garkuwa da su suka dade a dajin nan bai musu jaji Allah shi kiyaye
to madalla da wannan shimfiɗa da ke dadade bayanan ka ya dauko alka al'amarin da ya shafi tsaro sai dai abin da zamu kalla shine batun matsalan tsaron nan akwai masu kallon cewa musamman in mun yi la'akari da irin digan ka fara shi daga zuwan wannan gwamnati wadda take kan gaba a yi musamman shekara kusan 7 da ya gabata kenan akwai masu kallon cewa al'amarin ba saba al'amari ba ne tun a wancan gwamnatin ta baya wannan matsala ya samu sannan su kuma wannan gwamnati suka zo suka amsa jagoranci al'amarin
cikin gwamnati
ba kika ji kuna lissafi abin da ya faru a
ita wancan gwamnati an mata hisabi shine an ki zabata shekara 2015 akan cewa ba ta kasa samar da tsaro haka nan a shekara 2019 aka kuma kare kin zabanta to wannan ne muke cewa mutane su zama adilai hukuncin da suka yi wa can gwamnati akan ta kasa a harkar tsaro to ga wata gwamnatin ta fi ta gazawa akan harkar tsaro to aiwa wannan gwamnatin irin hukuncin da aka yi wa wacce
wannan
shine adalci
na'am to akwai kuma su kallon cewa al'amarin tsaro a irin wannan gaba ana kokari a siyasantar da shi kuma ana ganin kamar wannan batu ne da ya shafi yan siyasa sai gashi kuma ta bangaren ku a Najeriya za ka alaƙa
in ka dubi maganar da na yi a baya siyasantar da shi kamar ya ni ba ɗan Najeriya ba ne gwamnatin da take mulki a kai tana mulkar dukkan mutanen Najeriya ne har da ni a ciki ko ba gaskiya ba
ina tare da kai
a siyasantar da abu shine kaiwa abu ƙarya yau da a ce adadin da na faɗa misali sai gwamnatin Kaduna ta ce ka ce an kashe mutum 4,423 a shekara 7 da wata 7 da muka yi muna mulki ƙarya ne to kaga na kawo siyasa kenan amma ita ce ta faɗa ita gwamnatin da kanta to sannan kuma na duba na ga cewa wannan adadi kamar misali kashe-kashen da ake cewa an yi a gwamnatin baya kamar misali a lokacin zaɓe na shekara 2011 kwata-kwata gidauniyar Tony Blair ta faɗi cewa mutane 800 aka kashe a dukkan Najeriya a lokacin zaɓen shekara ta 2011 mutum 800 amma yau ga gwamnati mutum 4,423 kaga ma fiye kenan tunda ba a faɗi yanzu na abin da aka kashe a watan Oktoba ba da watan Nuwamba da watan Disamba na shekarar da muka fito wato koyaushe abin da ne shimfiɗa da shi hadisin da annabi ya faɗa in ka ga mummunan abu ka yi magana idan yanzu gwamnati ta tashi sosai ta kama aikinta yadda ya kamata kamar misali gwamnatin Amerika an sace mata wani matashi Philip Walton a ƙasar Niger aka shigo da shi Najeriya kan iyakar Najeriya da jihar Sokoto ko an sace shi ranar 27 ga watan Oktoba shekara ta 2020 ran 31 suka zo tun daga Amerika suka ci zango na fiye da kilomita 6,000 da jirgin sama mai tashin a mai sauka a gudu suka zo suka kwace mutuminsu suka kashe 'yan ta'adda shi da suka kama ɗaya don ya zama shaida amma abin mamaki mu a gwamnatin Najeriya 'yan ta'addan ne ke zuwa gidan yari su kwato mutanensu kamar abin da ya faru a gidan yari na Kuja
wannan misali da ba za ta yi la'akari da karancin kila kayan fada ko kuma
karanci da biyan majiri ne Qur'ani ya ce fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye masa na an ba ku sani ba da sai gwamnatin Najeriya ta tambayi gwamnatin Amerika ya aka yi mutum ɗayan ki aka ɗauke shi ka iya zuwa kika kwato shi ya rami da namu koya mana ko kuma me kike da wani irin abubuwa kike amfani da shi mu ma mu ware kuɗaɗe mu so irin waɗannan abubuwa ko kuma miyo hayaki in kin yadda ke gwamnatin America ki zo mu ma ki rika kwato mana mutanen mu amma ba abin da aka yi
kuma da shiri na musamman ke zuwa mai tsaro daga nan tashar Alheri Radio Zaria inda ake jin mu tare da Sheikh Halil Abdullahi Muraya ko muna tattauna akan wasu muhimman batutuwa da ke da alaka da ƙasa da kuma al'ummar ƙasa bari mu gangaro kaɗan saboda yanayin lokacin shirin al'amarin da ya shafi siyasa kamar yadda kake dama za mu taɓa ta kaɗan ita wannan siyasa makalle ta dangane da abin da ya shafi jihar Kaduna tana da tsarurruka mabambanta akwai damar mulki mabambanta da aka bayar na ɗaukan ɗan takara daga wannan yanki ko daga wannan jinsi ko daga wannan ƙabila ko addini mabambanta ɗaya daga cikin abin da ake ta kallo kuma ake ta kashi na ce tun daga lokacin baya har zuwa yanzu shine batun mataimakiyar gwamna ko kuma ce mataimakin shugaban
kasa
akwai maganganu mabambanta ta bangaren gwamnati tana fitar da nata ta bangaren ku kamar da kuke malamai da su ma al'umma suna kallon batun ta wani bangare tana ka tashi ya kake kallon wannan al'amari
to na fahimci abin da kake nufi shi dai addinin musulunci koyaushe so yake shugabanci ya zama mai adalci wato aiwa kowa da kowa adalci misali mashahurin malamin nan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
na'am
ya faɗa a cikin littafin shi al-Hizba fil Islam
na'am
cewa Allahu yansuru dawlatan adilata walau kanat kafiratan ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة وتو الله يناتي مكون دولة من عدل شي كودا كتاز مكافرة شي أما الله باياتي مكون دولة من ظالم شي كودا تاز مؤمنة شي لكن أنا مغانا شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف إن شاء أبدا إكي بكاتا أملكي باوي الدين المتوبة عدل شي wato ko da shugaba kafiri ne in dai yana adalci to Allah zai miƙar da mulkin shi zai samu nasara ko da shugaba mumini ne amma azzalimi ne to babu shakka Allah zai karya mulkin ma'ana ko da yana mulkin ba zai samu nasara ba kamar yanzu irin abubuwan da ke faruwa din nan to ni a mahangata ta almajirin addini shine cewa Najeriya nan fa ba ta musulmi bane kawai jihar Kaduna ba ta musulmi bane kawai Najeriya ta musulmi ne da waɗanda ba musulmi ba saboda haka shugaban da muke nema balle mataimakin sa shine wa zai wa mutane adalci wane ne kuma zai iya aikin domin duk sanda ta ba mutum abin da ba zai iya ba to alama ce ta kashin ma alkiyama wani balaraban kawai ya tambayi manzo Allah yaushe za a yi tashin alkiyama sai annabi yayi kaman bai ji ba can sai da annabi ya gama abin da yake sai ce ina mai tambaya yaushe za a yi tashin alkiyama sai balaraban kawai ya ce ga ni nan sai annabi ya ce duk sanda aka wulakanta amana ka saurari tashin alkiyama sai balaraban kawai ya ce yaya za a yi a tozartar da amana sai annabi ya ce duk sanda aka bayar da wani al'amari ga wanda bai dace ba to ka saurari tashin alkiyama saboda haka abinda ake nema a mulki adalci don misali mu nan jihar Kaduna a shekarar 2019 aka kawo tsarin cewa gwamna musulmi mataimakiyarsa musulma a wata jam'iyya to a yanzu da muka fuskanci zaɓe ko da ɗan kasuwa ne in yi shekara ɗaya yana kasuwanci sai ya duba wace irin riba ya samu to wannan tsari da aka kawo aka tumɓuke nada yanzu aka kawo musulmi da musulma to sai a duba ga tunda an yi yanzu shekara kusan hudu wace riba aka samu ni da iya abinda na sani cewa wannan mulki na musulmin a jihar Kaduna ya rusa masallatai alhalin lokacin da ake gwamna musulmi mataimaki kirista ba a rusa masallaci ko ɗaya ba lokacin ma da ake gwamna kirista Safatu Ibrahim Yakuwa makinsa musulmi dallacin zozo ba su rusa masallaci ba to gwamna kirista ma bai rusa masallaci ba yau an rusa masallaci musulun ticket na zuwa musulun ticket ya kori ma'aikata musulun ticket din nan ya ƙara zabga kuɗi a manyan makarantu na jihar Kaduna din nan yanzu da yawa 'ya'yan talakawa wanda sun fara shirin su samu digiri ba za su iya ci gaba da karatun su ba sanadiyar wannan tsari na muslim yazo ya zabga musu kudin jami'a da sauran kwalejin kimiyya da fasaha da kuma kwalejin koyar da malamai ta gidan maya manyan dai makarantu na jihar Kaduna din nan yanzu da yawa ƴan jihar Kaduna su kan tafi jihohin makota kamar Jigawa da Nasarawa su yi karatu da sauran su saboda can ya fi araha ta matukar gaske sannan muslim ticket din nan ya rusawa mutane ayyukan su ya rusawa mutane kasuwannin su muslim ticket din nan ba wata riba da ya kawo idan akwai riba da ya kawo misali muna bukata a gaya mana
dan su malamin mai sauraro su so ya finci batunka a bude kan ce muslim ticket yayi kaza ta yaya tikiti kawai zai wannan abin da ke lissafo
to gwamnatin jihar nan wane ne musulmi ne mace makiyar sawace ce musulma ce to yanzu kamar da suka sake kawo wannan tsarin sai mu duba wato kaga kenan maganar Ibn Taymiyyah ta fito fili domin yanzu in ka duba za ka gani ba adalci sashen mulki sashen tsarin mulkin Najeriya sashe 14 karamin sashe na uku ya ce a yi raba mukamman gwamnati ne ta yadda kowa zai ji ana tafiya tare da shi wannan shi ne section 14 subsection 4 na 1999 constitution as amended wato kamar yadda aka gyara kuma masu mulkin nan a jihar Kaduna sun rantse da alkur'ani tunda musulmi ne cewa za su kare wannan tsarin mulki amma yau abin da yake faruwa gwamna musulmi mataimakinsa musulmi sakataren gwamnati musulmi shugaban ma'aikatan gwamnati musulmi shugaban ma'aikatan gidan gwamnati musulmi kakakin majalisa musulmi wannan wace riba kuma ya kawo musulunci illa ma abin da ya kawo musulunci bakin jini yau wanda ba musulmi ba kuma bai mu'amala da musulmi masu adalci ganin yake addinin musulunci addini ne na danniya addini ne na zalunci
a irin bayananka mutum zai kalla cewa akwai tsari kuma tsarin mulki kamar yadda ka kawo cewa ga abin da tsarin mulki ya ce a yi kaza a yi kaza wani zai so ya sani akwai wani tsari da ya ce kada a yi muslim ticket ko kuma akwai tsari da ya ce kada a yi wani tsari
in ka tsaya ka duba shi a Najeriya kana da dama kai komai a duniya ma kana da dama kai komai sai dai kamar mu almajiran addini sai mu duba shin abin ya dace da abin da Allah yake kira adalci ko bai dace da shi ba sannan kuma ka'idar da annabi ya kawo cewa wa ahibbal linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman aw kama qala alayhi salatu wassalam wato ka sowa dan uwanka ka sowa mutane abinda kake so wa kanka mutane kaga bai ce wa ahibbal muslimina ba bai ce ka so musulmi ba bai ce wa ahibbal mu'minina ba sai ce wa ahibbal linnasi wato ka so mutane baki daya ma tuhibbu li nafsik abinda kake so kanka yau a jihar Kaduna da misali ana yin gwamna ne Kirista mataimaki musulmi to ranan kaban kawai sai kuma Kiristan yace a shi yanzu fa ma dan uwan shi Kirista zai dauka shin da Allah musulmi za su ji dadi ne ko ba za su ji dadi ba to duk abin da za su ji kal na tabbatar ba za su ji dadi ba to madalla duk abin da musulmi zai so ai masa abin zai bata mai rai to kai wa wani mutum
to madalla shek idan dai na tafi dangane da irin waɗannan batutuwa da kake musama irin wannan gaba ba a wannan tasha kawai ba har da sauran kafafe idan kana bayani akwai wanda zai kalla cewa baki ɗaya kana sukan tsare-tsaren manufofin gwamnati da yadda take tafiye da shi
ba wai ina sukar abin da take yi ba shin abin da take yi ne ya kamata mutane su yi wa kansu hukunci shin daidai ne ko ba daidai ba ne misali yanzu wannan muslim ticket gwamna musulmi mataimakiya musulma ko ba a taɓa samun inda a mulki a jihar Kaduna ba tunda aka kirkiro jihar Kaduna 1967 har yanzu a sanda aka raba mu aka yi jihar Katsina 1987 har yanzu a yau ba a taɓa samun wata gwamnati da ta riƙa bin almajirai makaranta alkur'ani tana kama su ba sai ka ce barayi sai wannan gwamnatin mai muslim din nan
babu dalili
ba ta me
da an ba ta dalili wani kira dalilin da yasa a
cikin menene dalili kuma wace riba yanzu aka ce kuma yau da yake zabe ya taso ga almajiran nan tana ganin su ta daina kama su
akwai wasu
ga makarantun Allah nan tana ganin su ta daina kama su amma a gwamnatin baya
wani batu da yake akan wannan
misali ina kai ka tukuna a gwamnatin baya saboda girmama alqur'ani wanda ma yake ba musulmi ba good luck jonathan makarantun tsangaya 157 ya gina a kasar nan daga ciki ga sunan ko ina a kasar nan amma wannan gwamnatin ta kasa kara ko daya wanda ma gwamnatin baya ta yi ta ba su sun lalace
akwai masu gallon cewa wannan gwamnati barace-barace ne take adawa ko kuma take
ai bara ai
abun abin da ya shafi almajirci
shin aikin gwamnati ne hana bara ai kasa wato kasa gwamnati ne yasa ake bara
na'am
kasa gwamnati ne yanzu misali wanda aka kore shi a aiki aka rusa mai rumfar kasuwa sannan aka kori matar shi a aiki ga ƴaƴa yana da su menene bara dama tambayar abin da zai maka amfani wanda baka da shi yau kusan fa a jihar Kaduna kowa ma zai iya daukar koko saboda an jefa mutane a cikin tsabagen talauci kuma ana iya ba ya nemi taimako
to yo ya nemi taimako
kuma an kore shi
ai bara
an kore shi an kore shi aiki an kore matar shi aiki an ƴaƴansu suna zuwa makaranta an an zabga kuɗin makaranta
yanzu
gashi a jihar Kaduna nan an fito da ma wani tsari cewa manomi ma gwargwadon girman gonar shi sai ya biya haraji wannan ko shine ƴan ta'adda suke yi da yawa zaka ji shi a ƴan ta'adda sun hanna manoma noma sai sun ba su wani abu kuma a ce gwamnati ta fito da wani tsari irin wanda ya kama da na ƴan ta'adda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
akwai tambayar da mai sauraron kira zai so yi cewa wannan al'amari ko kuma waɗannan batutuwa da ke kawo abu ne wanda za a ce tun lokaci ya ɗaɗɗake tsawon lokaci zuwa yanzu sanda abin ke
kamar me
a misali batun barace-barace
wacce gwamnati ce ka taba gani a jihar Kaduna
ina magana cikin wannan gwamnati ai ba wannan shekaran bane ina gani kira shekara biyu ko uku da zuwan ta dauki wannan al'amari tambaya na ne shine kun dauki wani mataki kila na kiran ta jawo hankalinta ko ba ta shawara kan abin da kuke ganin cewa
ni ba zan gaya maka ni din nan duk lokacin tafsiri na sai na yi magana akan wannan al'amari a lokacin azumi kuma bara iri biyu ce wanda yake mawadashi yayi bara zai tashi ranar alkiyama fuskar shi ma ba nama wato duk wanda kaga yana bara wahala ce da kuma rashin yadda zai yi ta sa shi yake yi shi wanda yake cewa kar a yi bara din nan misali to a yi addu'a shi ya koma matsayin mabaratan mabarata su koma matsayin shi tunda yana ganin banza suke ci
bayanin ka kace lokacin tafsiri ka ringa bayani akan abin da ya shafi ka wanda zai kalli cewa bayani a lokacin tafsiri daban ba gwamnati shawara ko kuma
to ai gwamnati tana da masu ba ta shawara ni din nan akan wata matsala na taba ba gwamnatin jihar nan shawara gaba da gaba
gaba da gaba
gaba da gaba shine maganar shekara barka da shekara 2016 azumin farkon shi yana gwamna ya kira mu shawara a lokacin a jawaban shi cewa za a yi wa'azi ba sai ne lasisi na nuna mai gaba da gaba kwamishinonin shi suna zaune nan faɗi ɗaya daga ciki aikin ku yayi dan faɗa
ba le shi amma tunda ka kira kwamishinonin shi sai ka ambata
ba shi ke da na ce wannan abu ya saba tsarin mulki domin sashe 38 ƙaramin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya 1999 a Najerance ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya yi addinin da ya ga dama ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya canza addini zuwa addini ya ba kowane ɗan Najeriya dama ya yaɗa addinin shi kaga wa'azi kenan saboda haka duk wata doka da majalisar jiha za ta yi wannan doka ta saba kenan da wannan sashi akan wa'azi sau da haka wannan doka ɓatacciya ce gonin nan ya tashi ya ce a'a kaza 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 daga ƙarshe ce shi zai yi daga ƙarshe abinda muke gudun ya faru wasu ƙungiyoyi suka kai shi kotu aka kada gwamnatin jihar Kaduna a kai wato saboda haka abinda ni nake magana misali wato na farko wato a fuskanci abubuwan da muke faɗa shin haka ne ko ba haka ba ne idan aka gyara gaba ɗaya jihar nan za mu ji daɗi gaba ɗaya ƙasar nan za mu ji daɗi ko ba gaskiya ba
muna tare
da sannan yanzu misali a wannan tsari da ake ciki
wani tsari
na wannan muslim wanda zaka ga babu riba a ciki tunda ba adalci a ciki ni dinnan masallacin idin da muke sallah sai a Murtala Square dandalin Murtala sai da aka ce sai mun biya naira 1500 wannan babban sallah da ta wuce sannan zamu idi amma gashi kwanan nan mai jihar yaje ya ta tika rawa kyauta da mutane
to ko su ma sun biya ne
to yanzu in sun biya kaga rawa sai kamata a biya amma sallah raka'a biyu a shekara a ce sai an biya ba a taba samun wannan ba a duk duniya kana gani a ture kungiyoyin kwallon kafa lokacin sallar idin azumi ko idin laye yazo sukan bude filin wasannin su ma a idi a cikin kyauta ballanta na garin musulmi Allah shi kiyaye
to amin shin na musamman ke zuwa mai tsaro da ganin tashar alheri radio zaria inda ake jin mutane da Sheikh Halilu Abdullahi Maraya inda muke batu dan zada abin da ya shafi wasu manufofi da kudurori na iya cewa na gwamnati da kuma da al'amura yake gudana a yau musamman a matsayin shi na malami duk da dai malami ya ambata a lokacin baya cewa shi ba dan siyasa bane haka batun yake
to ai har yanzu ni ba dan siyasa bane
to batun jam'iyya fa
wato har yanzu ban da jam'iyya wato ko yaushe zaka ga idan albiya lalaci rashin tsaro ya lalace zaka ga an turo kungiyar patrol akwai mobile police a ciki akwai yan sanda da aka saba akwai sojoji a nan jihar zaka ga da ma'aikatan Castelia to yanzu zaka ga mu haɗe da yan siyasa patrol muke yi abu ne ya lalace
ko ina
da almajiran addini da masu son jiha ta ci gaba masu son ƙasa ta ci gaba shine muke fito muke patrol cewa waɗannan mutane patrol ɗin da muke wato sun gaza a canza su su ma waɗanda za a canza in sun sake gazawa su ma za mu sake cewa a canza su har zuwa lokacin da Allah zai mana muwafaka
to bar mu kalli wani al'amari da ke da alaƙa kila da kai kuma da abin da ya shafi tsarin da kake bi na addini musamman al'amura abin da ya shafi ɗarika zan iya cewa kwanakin baya mun ji wasu daga cikin ya'ya ne ko kuma waɗanda da suke da jibi kwarai da waɗannan al'amari sun fito sun ɗaga sun ayyana cewa ga inda za su tafi kuma jagororin su ma ga abin da suka ce a yi wannan abu ya shafe ku duka ne ba
jagororin su wa jagororin su wani jagora ne sai ga inda za a yi
sun ce sun yi magana da yawun jagororin su
wa ne ne jagororin
su wanda suke tare da su ba abin
da sun faɗa ni dai na san a Najeriya ba jagoran Tijjaniya a fili kamar Sheikh Dare Usman Bauchi wanda yanzu yana Madina ya tafi aikin haji to babu wanda gwamnatin nan ta jihar Kaduna ta taɓa wulakanci ko musulmi ko wanda ba musulmi ba kamar shi
kamar ya
Sheikh Dare Bauchi gidan shi aka je na Kaduna karfe 2 dare da sojan ƙasa da mobile da ɗan sanda da ma'aikatan Castelia suka je suka dinga sumbuɗawa almajiran shi tear gas da niyyar wai su kama wanda suke karatun alkurani wai mabarata ba a taɓa wa Shehu Dare Bauchi wulaƙanci irin wannan ba duk duniya ma babu inda aka taɓa wa malamin addini wulaƙanci irin wannan saboda haka duk wanda ma yake kishin alkur'ani a je a tattaka alluna ko a nan Zaria an ta bin wuraren da ake karatun alkur'ani ana farauta yara ana kakka masu duk wanda yake kishin alkur'ani kuma su yan dariƙar gaske ne suna kishin dariƙa za su kishin wulaƙancin da aka yi wa Sheikh Dare Usman Bauchi annabi cewa yayi man akrama aliman faqad akramani ومن أكرمني فقد أكرم الله ومن أكرم الله فمأواه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام دو وان دي جرمما وانا ما لميني جرمما أبون فهنتا دي وانا ما غانا أشي دو وان دي ولاك أنت وانا ما لميني ولاك أنت سنن دو وان دي جرمما وانا يا جرمما الله دو وان دكم جرمما الله ما كوميش الجنة سو داكا إننا نتقصني شكرا ربوشي Allah shi kara masa lafiya da yarda. Na san ya fito fili a zaben shekara 2019 ya ce a zabe kauren Bauchi. Baro ya ce duk wanda yake kauna ta yake jin magana ta ya zabe kauren Bauchi. Kauren Bauchi yau dan wani jam'iyya ne.
To wannan idan da ya wuce ne suke wannan batun ba ta da musani ta.
Ai in a jihar Kaduna ina jin akwai wanda shi da rubutun zuwa magana akan muna na ɗaya daga ciki
na
ni ina ɗaya da koma na mi saboda haka ina amfani da wannan dama duk waɗanda suke jagoranta wata kungiya ta addini su ce ai ga inda shi da rubuce ce a bito makaryata ne masu ci da addini ne kuma tana yiwa ka ga an yi molidi misali a daga hannun wani dan siyasa a ce a zabe shi to wannan cin mutuncin manzon Allah ne domin taron da aka shirya dan tunawa da haihuwar ranar tuna da ranar da aka haifi annabi a ce a wulakanta wannan taro a maida shi taron daga hannun wani a ce shi za a zaba to wanda aka kira taron dan shi annabi shi aka ce mutunci
to madalla ina ganin a daidai wannan gaba zamu je ga wadanda muke sada su a shafin mu na Facebook don mu je daga gare su in su da bisani mu je daga waɗanda muke tare da su a layin waya mu je irin nasu batutu shafin mu na Facebook aka alheri radio Zaria 97.7 aka ce assalamu ina muku fata alheri sannan ina yau ba ko barka da zuwa daga Abdullahi Dalatu wannan sako ka ce assalamu ina yau ba ko barka da zuwa da fatan kana lafiya daga Dahira M Umar baban Aisha sun sakatan ga karamar hukumar Sabon Gari sai assalamu barkanku da aiki ina bako fatan alheri daga Shehu Yunusa Ngwalli Manzariya ita ma wato wannan ma take Allah ya kara mu malam lafiya da fadin gaskiya
nagode kwarai
da fadin gaskiya kuma dacin ta sako daga dan Hajjia Mai Naira shi ma Zahiruddin Ali fatan alheri yake sai daga wani sako ana fice assalamu ina wa malam barka da zuwa tambaya na ga malam a matsayinka na malami shin baka ganin a wajen wa'azi ya kamata kata a ganku ba sai a ce gashi ka tsindima cikin siyasa ba kuma wasu na fadin cewa ba saboda ba a baka mukami bane shi yasa kake sukan lamarin gwamnatin nan me gaskiyar maganar sako daga Alhaji Abba dan jarida to mu diga bari mu karanta su
sai mu saboda kan manshi
na'am to bari mu tunda
wannan tunana buƙatar sharhi na
na'am
shi mai wannan tambaya Allah ya saka mishi da alheri
na'am
idan na nemi mukami ne aka hana ni nake wannan magana sakon da na faɗa ya kamata mutane su yi amfani da shi dalilin da yasa ne wannan abin da Allah kaga na barar da lada na kenan wato ba na gidan Allah bane sannan kuma a matsayina na malam na almajirin addini Sheikh al-Islam Sheikh Ibrahim Inyasu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa innal islama ma farraqa baina ad-dini was siyasa fa rijalu ad-dini yumkinuhum an yakunu rijala siyasa wato yace musulunci bai bambanta bai raba tsakanin ad-dini da siyasa ba ma'ana siyasa da ad-dini musulunci bai raba ba saboda haka rijalu ad-dini mazajen ad-dini malamai kenan yumkinuhum yana yiwa a gare su sun ga dama an ya kunu rijalar siyasa su zama kuma su ne jagororin siyasa su zama su ne mazajen siyasa to in ma siyasar nake yi misali kaga ta yi daidai da abin da Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Inyas ya faɗa sannan in wanda ya tambayar kuma kila mai ra'ayin izala ne ɗan uwanmu misali Sheikh Abubakar Mahmud Gumi saboda kyawun siyasa ma da yake gani a nashi ra'ayin sai ce ta ma ku sallah to in yanzu ina yin abin da yafi sallah to ashe lalle ya kamata ma a yi ne
to madalla sako ne gobe salam barka da zai ina ba ko barka da zuwa daga Umar Abdulsalam daga Cidin Wadan Kaduna kasuwar Bacci